من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك مدى سادوا وانا سافيا تا الحميس يو شاتر نيغوت رمضان كل عرباني كل عربا حكا نيو العربا sha tara ga watan Ramadan ba hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 wanda kuma ya daidai da Laraba 19 ga watan 3 hijiran miladiya 2025. Ci gaba da karatun mu na tafsirin alqur'ani mai girma daga wannan masallaci namu mai albarka, masallaci salacin miyeti da ke wannan unguwa ta Bolari a nan cikin garin Gombe, Faja, jihar Gombe. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan gari namu albarka da sauran garurukanmu gaba ɗaya. Don ba manta ba, jiya mun tsaya ne a ƙarshen ayata nawa ne muka tsaya a ranma? Na'am, to mun tsaya ayata 8 wacce a kanta za mu tashi cikin wannan sura mai albarka, suratul hadid. Kafin haka akwai tambaya guda ɗaya da za mu amsa dangane da mutumin da ko macen da bata azumi saboda abin da ya shafi nifasi ko al'ada, sai ta samu tsarki da rana ko da safe, ko mutumin da ya dawo daga tafiya ya taso baya azumi tun ya halatta matafi ya azu azumi, musamman irin yanzu da ake rana, idan mutum ga zai sha wahala ya tashi daga nan zuwa Kano ko zuwa Abuja ko zuwa Kaduna ko Lagos, mutum ya aje azumi ya halatta, amma hukuncin su duka za su rama bayan Ramadan. To sai mutum ya dawo gida, misali ya iso da rana da wacce mace ne ko namiji, da wacce kuma ta samu tsarki da safe ko da rana, shin mutum zai daina cin abinci ne ya kama baki ko kuma ya halatta cin abinci? To wannan amsa shine ya halatta mutum ya ci abinci, don mutum ba azumi yake ba. In mutum ya kama baki ma babu lada. Ina fata an gane. In akwai sauran abinci ma gwanda ka bi ta kanshi ka kai hari. Yawwa. Dan shi kama baki ba shi da wani lada bisa ga zance mafi inganci. Dan shi azumi ba azumi sai in daga alfijir zuwa faduwar rana. Duk abinda ba shi ba ba sunan shi azumi ba. Kadai ana haramta mutum cin abinci ne idan gari ya waye, sai ka ji labarin an ga wata kai baka sani ba. Yana lokacin ma ka riga ka karya. Kana dan dora fiwo ta aka ce maka wani ya baka azumi? Ce ani har 12 da rijiya na kwanta ni ban ji labari an ga wata ba. Da asuba ma ban ji labari ai an ga wata. To nan haramun ne ka ci gaba da cin abinci. Ina fata an gane. Amma in dai ba wannan ba, ya halatta mutum ya ci abinci babu laifi, kuma shine ma abin da yafi dacewa da daidai insha Allah. To za mu tashi a farkon ayata 8 cikin wannan sura mai albarka, suratu Al-Mujadala. Mai Allah ya ce:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتنادون بالإثم والعدوان ومعصية معصية الرسول وإذا جاءوك حيروك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير
ubangiji subhanahu wa ta'ala yace alam tara shin baka gani ba ya kai wannan annabi mai girma sallallahu alaihi wa sallam ko ya kai mai karatun alqur'ani ko ya kai mai sararin alqur'ani shin baka gani ba ilal ladina nuhu anin najwa zuwa ga waɗannan waɗanda aka hana su dangane da gani an najwa shine a hadu ana tattaunawa daga mutum biyu abin da ya sama dinna mutum biyu suka kebe suna tattaunawa duk abin da suke tattauna shi alkhairi ne ko sharri sunan shi annajwa ke sa karka kuskura a hada kai da kai ana meeting in ba na alkhairi ba azu ana meeting da kai ya za a karya wani ko ya za a bata wani ko ya za a kori wani a aiki ko ya za a ainihin a durkusar da shi ko ya za a rusa business din wani ko ya za a kashe aure duk wannan haramun ne
la khayra fi kathirin إلا من أمر بصدقة أو معروف إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء
Allah ce la khaira fi kathirin min najwahum babu alkhairi cikin mafi yawan ganawa da suke so mutane babu alkhairi cikin mafi yawan meeting da mutane suke yi duk wani meeting da za a yi babu alkhairi a ciki illa man amara bi sadaqatin sai meeting din da aka yi dan ayi umarni ya za a yi sadaka a taimaki addini ya za a taimaka wa marayu ya za a taimaka marasa lafiya ya za a taimaka wa gajiyayyu ya za a taimaka wa waɗanda suke gidan yari ya za a taimaka wa duk waɗanda suke mabukata ai umarni ka kawo na kawo wancan ya kawo amara bi sadaqatin kenan aw ma'rufin ko kuma azo ana meeting da wani aikin alkhairi alma'ruf duk abinda shari'a ta yadda da shi za a yi meeting ne dan hadin kan anguwa za a yi meeting ne dan gina masallaci ko dan gina makarantar islamiya ko kuma dan taimakawa ainihin wani abu da ya shafi dalibai ya za a ba su scholarship wa ire-iren waɗannan abubuwan a yi meeting ne don gyara transformer anguwa sama irin su Malam Usman duk wannan shine meeting al-ma'ruf meeting din da Allah ke so amma a ce a zauna anguwa kwana 10 kwana 20 ba wuta sai ka ce ba mutane ba ta da zalunci irin na masu mulki transformer ya lalace haƙin transformer na haƙi ne na masu ainihin yan wuta in ji kalarawi ya kamata yan wuta ku dinga ba wa mutane haske ina fata an gane a takaicen takaitawa dai wannan zalunci ne gaskiya kwana 10 ba wuta kuma Allah so kwana 20 ya salam to zidan Allah a ce ai kwana har 20 ana neman nan yanzu a ce ana neman 600 a bolari akwai wanda zai bada 600 nan fa yanda ka san zaka bada 1000 wallahi mutum daya a bolarin na akwai su amma ba wanda zai bayar to kuma inda za a ce kowa ya kawo 2000 kudin zai hadu amma ba za a yi ba wato mu dai kawai da Allah jikan mu da rahama amma ta rayuwar namu ne gaba ɗaya idan masu kudi sun ki akwai dan majalisan bolari akwai kansalan bolari akwai wane ne duka so ire-iren waɗannan abubuwan sai ka ga mu wani irin mahankali ne muke da shi akwai wanda za a haife shi har ya mutu bai san dauke wuta ba kuma a cikin duniyar nan yake ya dauka wutar nan ma daga Allah ne kamar Allah ne yake controlling mutane da yake controlling rana da dare da sauransu bai dauka dan adam ne ma ke yi ba yanzu duk wanda yake taba zuwa haji ko umra taba ga Allah ko ta Ka'aba yanda rana ke fita ta fadi haka mutane ne yake dindi ko girgiza ba zai yi ba to wannan shine abin da ya kamata akwai lokacin da aka samu guguwa haka irin lokacin damuna a samu ruwa da iska a wata kasa fa lokacin kuma ina kasan da aka samu wannan ruwa da iska da guguwa sai ya zamto ta kada waɗansu wayoyin wuta sai aka dauke wuta a waɗansu wurare dewa to daga cikin da aka dauke akwai inda ni a wurin nake to turowa aka yi da jami'an tsaro da motocin yan sanda da aka zo aka za a zo a yi ma bubbuga ma goma ka fito a dauke ka kai ka wani babban hotel a ajiye ka sau bai kamata ka zauna ba wuta ba wallahi ni din nan an fita da ni na ce kaga dan Najeriya ya samu dama ci an muda kun bar mu mun saba a cikin muka tashi haka aka tun da safe suka zo suka kai mutum hotel su ajiye shi har sai an samu an gyara wannan wutan kuma gwamnan jihar duk bayan awoyi sai ya fito ya yi magana ya adresin mutane ga matakan da ake dauka an kuma san iya gida dubu kaza ne ba wuta iya adadin gidajen ma sai an gaya muku yanzu za a gyara na kaza a gyara har sai an gama kowa a mai da shi gida muka Allah jiga mu yasa in dai dan Najeriya ba aljanna ya samu ba wallahi ya shiga uku shi yasa kawai ka nemi aljanna ka huta amma kasar nan ba wanda zai maka wani abu Allah ya sauke to dai a samu ma'ruf aikin gayya ma ma'ruf ne a ce za a yi gayya a yi shara ko za a gyara wata kwata ko wane ne duka yana cikin al-ma'ruf shine illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas ko a samu sulhu tsakanin waɗanda suke gaba da juna mutum ɗaya ne shi da wani ko waɗansu jama'a ne ko gari da gari ne ko unguwa da unguwa ko ƙasa da ƙasa islahin bainan nas ko tsakanin liman da na'ibi ne ko ladan da liman an kira mu wani sulhu wai ladan da liman suna rikici nace to me haɗa ladan da liman rikici kowa da aiki ci wajen awa uku kafin mu shawo kan matsalar nan a wani masallaci Allah ya sauke to islahin bainan nas duk yana cikin abin da Allah ke so wance da wance suna gaba ya za a aiki musu sulhu ba za ki ƙara kananzir da fetur a cikin gaban ba shine islahin bainan nas irin wannan Allah ke so sai Allah ce to wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata waɗannan ababan da aka lissafa iftiga'a mardatillah dan neman yardan Allah dan neman Allah ya baka lada sai Allah ce fa sawfa nutihi ajran azima da sannan za mu bashi wani irin lada mai girma Allah ka ba mu lada mai girma to anan sai Allah yake cewa dukkanin kai duba zuwa ga waɗanda suke ganawa sun mai sannan kuma an hana su abin da suke dama na faɗa jiya idan musulmi ya wuce daga cikin sahabbai sai mutum biyu uku su koma gefe suna tattaunawa suna nuna shi imma ko da baki ko da ido ko da hannu ƙasa ƙasa to irin wannan zai bakanta mutum rai ka ji duk ka damu ana magana ana kallon ka kuma har ana dariya ka rasa kai me waɗancan suke tattaunawa kuma duk kun haɗa ido sai su fashe da dariya to shine Allah ya hana su irin wannan abun thumma ya'uduna limanhu an sannan suka sake komawa suka ci gaba da abin da aka hana su din wai tunajuna bil ismi suna ganawa dangane da aikin sabo aikin zunubi wal udwan da kuma ainihin kiyayya da gaba wa ma'siyatir rasul da kuma sabawa manzo alaihi salatu wassalam saboda ya hana su irin wannan ganawan Allah sai ya ce to idza ja'uka idan suka zo maka su yahudawa hayyauka bima lam yuhayyika bihi Allah suna gaishe ka da abinda Allah bai gaishe ka da shi ba kamar yadda muka faɗa jiya su zo su ce assalamu alaikum madadin assalamu alaikum shine suna gaishe ka da abinda ba shi Allah ya gaishe ka da shi ba masu imani Allah gaishe da su ne da assalamu alaikum ya tabbata a cikin hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam ita kalmar assalamu alaikum fa ita ce sallaman annabawa gaba ɗaya kaf ba wani abu ne sabo da annabi zo da shi ba alaihi salatu wassalam tun lokacin da aka halicci dan adam na farko shine annabi adam Allah ya ce da shi ya adam ga can taron mala'iku kaje ka gaishe su. Abinda za su amsa maka da shi shine gaisuwanka da ƴaƴanka da jikokinka har zuwa tashin kiyama. Da Annabi Adam ya kama hanya ya tafi wurin mala'iku suna zaune, sai ya ce da su assalamu alaikum. Shine ilhama da Allah ya mishi kenan. Allah ne kawai sa masa abun a baki ya furta shi. Akwai abin da kawai Allah ke sa maka shi a baki, sai dai ka ji ka fada, baka ba san ka fade shi ba. To irin wannan shine abin da zai faru da manzon Allah alaihi salatu wassalam ranar gobe kiyama. Yace a lokacin da kai ya dau zafi a filin kiyama, kowane annabi ta kan shi yake, ba ma ruwan shi da kowa. Annabi Nuhu, Annabi Ibrahim, Annabi Musa da Isa, kowa yana tsoron zuwa gaban Allah subhanahu wa ta'ala. To sai annabi tafi fadan Allah, fadan al'arshin Ubangiji. Idan ya je shi fadan al'arshin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, yace zai fadi zai wa Allah sujjada a wurin. Saboda a lokacin mutane suna cikin wani irin bala'in da kowa so yake ai hukunci, kowa ya san matsayin shi. Wani zai ce in ma wutan ne a kai mu, kawo bala'in yayi bala'i. Saboda ana cikin zafin rana, rana ta zo daidai kan mutane, ga kuma gumi da yake zuba a jikin mutum, wani gumin shi ya kawo masa wuya. Haka annabi ya faɗa cikin hadisi sallallahu alaihi wasallam. To idan ya je shi yake ne sujjada, akwai kalmomin da zan yi wa Allah kirari da su. Yace ni kaina ban san kalmomin ba a yanzu, sai a lokacin Allah zai kimtsa min su, kawai sai na ji ina faɗa. Ina fata an gane. To akwai irin wannan, kai ma akwai wani abu da zaka zo ka shiga, ka zo kana faɗa wasu kalmomi, sai daga baka ji kaman ba ma kai ka faɗe su ba. Allah ne zai sa maka su a baki kawai. To irin wannan yana faruwa da wanda yake kan gaskiya a lokacin muqabala. Idan zaka yi muqabala dan kare tauhidi, dan kare sunna, akwai kalmomin da wallahi baka shirya musu ba, Allah ne kawai zai sa maka su a baki, sai dai ka dinga faɗan su kawai. Sai ka musu da ƙarya. In ka zo kana kallon abin daga baya ko kana saurara, sai ka ce zini ne nake wannan magana ma, wasu abubuwan baka ma san ka faɗe su ba. To shine aka yi wa Annabi Adam irin wannan, yana zuwa kawai sai ya ce assalamu alaikum. Mala'iku suka ce da shi wa alaikum assalam wa rahmatullah. To shine Allah ya ce to wannan shine gaisuwanka, shine gaisuwan ƴaƴanka da jikokinka har tashin kiyama. To shine anan koda Annabi Isa a cikin Bible babu inda ya gaisuwa in ba sallama ba. Shalam da shinun, ina fata an gane. Haka Annabi Isa ya ce shalam, kalmar shalam shine salam da yaren Yahudanci. To da su sinu suna bai da shi shinun ne. To amma da suka zo ainihin fassara Bible din, ka cire wannan abu, amma ka samu tsohon Bible har yanzu akwai wannan abu a ciki. To Allah subhanahu wa ta'ala ita ce gaisuwan da ya bamu mun yi magana kwanaki, ita ya kamata mu dinga yi wa juna. Saboda addu'a ce amincin Allah ya tabbata a kanku. Ko mutum ɗaya ne, ko mutum biyu ne, ko mutum goma ne, dukka abu guda ɗaya ne, shine assalamu alaikum. Ba a ce assalamu alaika, an gane ko? In dai musulmi za ka yi wa sallama, ko ɗaya ne ko ɗari ne, duka assalamu alaikum za ka ce, karka ce alaika. Na kuma sirwan assalamu alaiki, wai ta ustaziya ta iya larabci, assalamu alaiki. Ba a ce wa alaiki, idan namiji ne ba a ce alaika, sai dai alaikum, kawai jami ake yi. Ba bambancin mutum ɗaya da mutum goma da mutum dubu, duka assalamu alaikum ne. Shi yasa wasu malamai suka ce ai mutum ɗin ma ba shi kaɗai ba ne, akwai mala'iku na tare da shi. To su ba za ka gaishe su ba, ko su ma kana gaba da su ne. Shi yasa duka assalamu alaikum ne, kuma za su amsa yadda shi ma mutumin zai amsa. Kuma duk yanda kake gaba da mutum ya ma sallama ka amsa. Idan mutum ya maka sallama, sunna ce yin sallama, amma amsawa kuma wajibi ne. Kun gane bambancin abu? Yin sallaman sunna ne mai ƙarfi, amma in aka ma sallama ka amsa kuma wannan wajibi ne, farilla ne. Allah sa mu dace. To anan Allah sai ya ce wa manzon Allah alaihi salatu wassalam, wa yaquluna fi anfusihim, suna faɗa cikin ransu, laula yu'adhibuna Allahu bima naqul, me yasa gashi muna zagin ka muna maka sallama wacce ba mai kyau ba, amma Allah bai sanar da kai ba, ai da ya kamata Allah ya azabtar da mu da abin da muke fada. Ya wani nace kai ba annabin gaskiya bane ba kenan. To shi kuma Allah yana da wani hikima, a lokacin da kike so Allah ya kama mutum ba a lokacin yake kama shi ba. Allah yakan kama mai laifi ne a lokacin da shi ya ga dama, lokacin da ya dace da hikimar shi, ya ta zalunci shi. Kana ta alqunut, kana ta duk addu'an da zaka yi, shi kuma Allah ya saka lokaci da rana da time da a rana yake so ya kama shi saboda hikima irin ta shi. Daga cikin dalilai Allah yakan yi jinkiri dan mutum ya tuba, dan kullun Allah so yake masu laifi su tuba. Yace yasa ce wa inni lagaffarul liman taba wa amana wa amila salihan thumma hatada, ni mai yawan gafara ne ga duk wanda ya tuba. To Allah yana so a tuba, ke sa malaiku suna so su ga duk bayan awa 6 mutum ya tuba in yi laifi. Kar a wuce awa 6, in awa 6 ta wuce baka tuba ba sai su rubuta wani wani yayi abu kaza, za su taba mutum lokaci. Malaikun da ke rubuta zunubi kenan, amma malaikun da ke rubuta lada kuma kana yi za su rubuta, ba sa jinkiri ko na sakan daya. Allah kuma kan yi jinkiri wa azzalimi dan ya kara laifi zunuban su yawa. Yace wala ta sabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isman wa lahum adhabun muhin, kada kafire da azzalimai su yi tsammanin jinkirin da Allah yake musu wa alkhairi na gare su. Yace sam na ina musu jinkiri ne dan su kara zunubi saboda na kama su in sa su azaba ta wulakanci. Allah ya kiyaye. Allah ya ce hasbuhum jahannam, jahannama ita ce makomansu, ita ce ta ishe su, ita ta dace da su. Yas launaha, nan za su shiga, ita ce mashigar su, wato za su shiga jahannama. Fa bi'sal masir, tirda makoma in ta zamo jahannama. Hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar da Imam At-Tabarani, Imam Ibn Jarir At-Tabari ya kawo cikin tafsirin shi, da Ibn Khasir shi ma ya kawo a cikin tafsirin shi, haka Imam Al-Bukhari ya rawaito shigen irin wannan hadisin daga Anas dan Malik, irin shi kuma ya zo a cikin Bukhari din daga Ra'ayi, insha Allah ya kara mata yadda da Anas dan Malik. Cawataran manzon Allah alaihi salatu wassalam yana zaune shi da sahabban shi, sai Yahudawa suka zo mishi, sai wani bai Yahuda ya zo ya sallama. To da ya sallama sai sahabbai suka amsa mishi, da suka amsa sai annabi ce da su, hal tadaruna maqal, shin kun san abin da ya faɗa kuwa? Kalu suka ce sallama ya rasulullah, sallama ya mana ya manzo Allah. Ya ce assalamu alaikum, muka amsa mishi. Kala sai annabi ce bal ba sallama ya muku ba. Kala ce wai assalamu alaikum ko kuma salamun alaikum, amma babu namun a cikin abin da ya faɗa, ku dai ba ku ji bane ba. Yace ai ma'anar shi mutuwa ta tabbata akan ku. Sai annabi ce da sahabbai kuma ya rimishi da irin abin da ya faɗa. Faradduhu alai, sai suka amsa mishi da suma assalamu alayka. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah ya ce a qulta salamun alaikum, ka ce salamun alaikum? Kala na'am, yace kware haka na faɗa. Ya tabbatar shi da kanshi lalle salamun alaikum yace, dan akwai salamun alaikum akwai assalamu alaikum. To ko sai salamun alaikum ko assalamu alaikum? To sai annabi ya ce wa sahabbai, idza sallama alaikum ahadun min ahli alkitabi faqulu alayka, idan wani zai muku sallama daga cikin ahli alkitab, Yahudawa ko Nasara, ku ce da shi wa alayka. Duk abin da ya faɗa ku ce wa alayka. Saboda me? Saboda akwai tsoron assalamu alaikum, yace ku assalamu alayka, kawai ku ce wa alayka. In suna da yawa alaikum, dan baka da yakinin bai dan canja abin ba. Akwai waɗansu ba da suke wani hikima, mai risala ya kawo shi assalamu alaikum. Kun ga alamun ta fito ko? Assalamu alaikum, amma sinun din kasara suka mata, ba fataha ba. Assalamu alaikum shi kuma ma'anar shi katotun dutse ya tabbata akan ku. Kaga duk wannan sharri ne. kamar dutsen liji ko dutsen bima ya tabbata akan ka ai ka mutu kenan ba shi da bambanci da mutuwa to duk ire-iren waɗannan sai aka ce ku amsa musu da wa alaikum to shine wasu malaman fiqh suka ce kai ma yanzu kai sallama ka ce assalamu alaikum to karkashin wannan menene hukuncin wanda ba musulmi ba in yi ma sallama sallama mai kyau na musulunci assalamu alaikum da sinun da lamun ya halatta mutum ya amsa ko bai halatta ba kamar ba gane tambayin ba ko can an ce ku ce wa alaikum saboda me saboda ga irin sallaman da suke to yanzu anan kuma sai maka sallama mai kyau wacce ta zo a Qur'ani da hadisi ya halatta ka amsa mishi tunda ya maka mai kyau ko bai halatta ba malabe sun yi sabani dangane da wannan matsalan cewa idan aka yi mutum sallama wanda ba musulmi ba wani kirista ko yahude musamman wanda ya zauna cikin musulmi ya rayu ya san al'adunku ya san gaisuwanku ya san komai kila ma ya san akwai assalamu ya san akwai assalamu ya san akwai assalamu duk akwai ire-iren waɗannan tunda jiya nake ga wasu wani dan abun nan Deeper Life Church kun san da su da in Jehovah Witness sun dan sha bamban da sauran kiristoci wajen kamar riko da addinin da yin wasu abubuwan da ba daidai ba ba su yadda da shi ba hatta Christmas sun ce ƙarya ne ba addini bane ba yan Deeper Life ba sa yi da su da in Jehovah Witness to shine sai akwai wani wanda ba musulmi bane kirista ne amma dan Deeper Life Church ne to amma an haife shi a cikin Hausawa ya girma rayuwar shi gaba daya a cikin mu ne in yana Hausa ma ba za ka taba cewa ba al'adun shi da komai sai wata nake cewa da ni ai malam mu yan Deeper Life mu ne ahlus sunnah kiristoci to kaga tabbacin ya san yanda rayuwar ku yake kenan har ya san akwai yan bidiya akwai ahlus sunnah an gane ku sai ya ce ai shi Christmas ai bidiya ne ai shi yasa ba mai to kaga wanda ya san bidiya da sunna in kace mishi assalamu alaikum zai gane aka dako baka ba sannan in ya maka sallama kuma mai kyau na musulunci in baka amsa ba nan ma zai gane to ire-iren wannan mutai tsinci kansa a wannan yanayi ya zai yi to kadan daga cikin abinda na dauko cikin maganganun malamai abu na farko shine wasu daga cikin malamai daga cikin da Imam Nawawi wanda shine mazhaban jamhur sun tafi akan cewar haramun ne kai ka fara yin sallama ga wanda ba musulmi ba idan ya maka amsa ma suka ce bai halatta ka amsa ba sai da ka ce wa alaikum hujjar su shine daga cikin wannan hadisi na muka karanta annabi ya ce in sun yi sallama ku ce da su wa alaikum sannan sun ƙara kafa hujja da wani hadisin da Imam Muslim ya ruwaito annabi ya ce la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam kar ku fara yin sallama ga yahudawa ko nasara idan kun hadu fa idza laqitum ahadahu idan kun hadu da ɗayan su fi tariki a hanya fattaruhum ila adyakihi to wannan hadisin he suka kafa hujja da cewa annabi ya ce kar ku fara mun sallama to sai wasu malami suka ce a lokacin da annabi ke wannan magana yahudawan Madina da nasara da suke Madina suna da ainihin sallama da suke zagin musulmai da shi kisa annabi ya hana a amsa musu sai da cewa alaikum dan ba za ka san me aka faɗa ba in baka ji sosai ba sannan nabi kuma tunda munafurtan mutane suke a wurin sallama in kun gamu da sukar ma ku sallama in sun muku kuma ku ce wa alaikum to akan wannan suka ce bai halatta ba amsa saboda wannan dalilin da su waɗannan malaman suka kawo to amma Ibn Hajar al-Asqalani a cikin Fathul Bari sharhin Sahihul Bukhari yace ɗaya daga cikin malaman Ibn Battal wanda suka gabace shi a wurin sharhin Bukhari yace mayar da sallama ga ahlul zimmati ya halatta a maida sallama ga waɗanda yake ana zaune da su zaman lafiya saboda me yace saboda umum akwai aya ga mamiya cikin Qur'ani dalata wa idha huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, idan aka muku sallama ku mai da sallaman da irinta ko da wacce tafi da kyau. Sai suka cita akan wannan ayan nan kowa da kowa ya shiga cikin ta, da musulmi da bayahude da wanda yake ahlul nasara. Hujjar su shine idan ya maka sallama mai kyau ya zama wajibi ka amsa mishi, in ya maka sallama mara kyau ba sai ka amsa mishi ba. To Abdullahi bin Abbas daga cikin sahabbai, kun ga yana cikin manya-manyan malaman sahabbai, to ga abin da yake cewa. Sai Abdullahi bin Abbas ya ce idan mutum ya maka sallama wanda ba musulmi ba, sallama mai kyau, man sallama alayka, duk wanda ya maka sallama faradda alayhi, kamar yar mishi da sallaman shi. Yace wa in kana majusiyan, koda ba maguje ne, koda ba maguje ne, indai sallama maka mai kyau, assalamu alaikum, ka cewa alaikum assalam. In ji Abdullahi bin Abbas, ku rike wannan abun da kyau. Duk maganar da zamu yi, maganar sahabbai da manyan tabi'ai, zamu dauko da wasu malamai. To wannan magana da Abdullahi bin Abbas yayi, yace man sallama alayka faradda alayhi wa in kana majusiyan, ita ce maganan Imam Sha'bi, ita ce maganan Qatada bin Da'amata Sadusi, suka ce ya halatta mutlak duk wanda ya ma sallama ka amsa mishi, wanda bai ma bakar ka amsa mishi. Wannan kenan daga cikin malamai da suka bada wannan fatawan halaccin amsa sallama ga wanda ba musulmi ba in ya maka. Akwai Sha Abdullahi bin Abbas, akwai Imam Sha'bi, akwai Imam Qatada, cikin sahabbai akwai Abu Umamah Al-Bahili, akwai Alqama daga cikin ainihin manyan tabi'ai, cikin masu ruwaya daga Sayyidina Umar dan Khattab, duka sun bada wannan fatawar cewa idan aka maka sallama ka amsa. To amma sai suka ce abinda ba za ka ce ba, karka ce wa rahmatullahi wa barakatuhu, iya wa alaikum assalam kawai za ka tsaya. Kun gane bambancin abun? Na idan musulmi ma sallama za ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu, to idan wanda ba musulmi ba ne ka ce wa alaikum assalam, karka ƙara wa rahmatullahi wa barakatuhu, wannan ta shafi masu imani ne kawai. Ina fata an gane shi yasa ce rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidun majid, amma kalma assalamu tana iya hawa kan kowa, da musulmi da wanda ba musulmi ba. Aminci na zaman lafiya, aminci na lafiya, aminci na kaza. To shi yasa halalle ka ce wa alaikumus salam ka tsaya iyana. Idan kina da wata kawa a wurin aiki ne, ko a unguwa ne, ko a menene, ko kuna wani tana kawo muku kayan sayarwa gida, ta zo ta ce assalamu alaikum, ya halatta ku amsa wa alaikumus salam. Saboda wannan akwai siyasa ma na zamantakewa, za su ga cewa eh an ja su a jiki. Ina fata an gane, ba a kyaman su, don wannan zaman doya da manja da ake marar dalili shi yake ƙara kawo fitintinu. Shi asali musulmi so ake ka ja wanda ba musulmi ba da kyakkyawan ɗabi'u. Shi yasa sahabbai fa musulunci da kyakkyawan ɗabi'a suka dinga yaɗa shi. Duk kasashen West Africa musulunci ya shigo mana ta hannun 'yan kasuwa ne, ba wai jihadi aka zo aka yi aka kawo musulunci. Nigeria ko Niger ko Mali ko Senegal ko Mauritania ko wane ne, duka 'yan kasuwa ne Larabawa da suke shigowa daga Morocco da Algeria da su Masar. Kawai sai mutum ya ga shi ba maguje ne, bai da addini, ga wani nan kaga da rana ya je ya yi alwala, ya yi wane ne, yana kabbara, amma duk harkan da za ku yi da shi ba zai cuce ka ba, zai ma gaskiya. Ka ba shi kuɗi, bayan watanni ya dawo ma da shi, bai san ka ba, baka san shi ba. Kai kuskure ma wurin lissafi ce ka ƙara wurin kuɗin da miyar maka, ba zai taɓa ma ƙarya ba, ba zai sayar maka da kaya mara kyau ba, fake ko jabu, duk abin da suke sai a ga mai gaskiya ne. Ce ka sai ake ainihin ƙaunansu, sai sai a to ku shiga addinin nan, ashe koya mana irin wannan, sai aka dinga musulunta. Ku ji da yanda musulunci ya shigo ƙasashenmu kenan, ba wai jihadi aka zo aka yi aka kawo musulunci ba. To shi yasa kyawawan ɗabi'u na musulunci shi ke shigar da mutane addinin musulunci. Ɗaya daga cikin manyan ɗaliban Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayhi, yake cewa da yana tattauna wannan matsalan a cikin littafin shi ahkamu ahli dhimmati sai ce dangane da wanda ba musulmi ba in ya maka sallama sai ce idza tahaqqaqa anna al-kafira qala assalamu alaikum idan har ka tabbatar cewa wanda ba musulmi ba ya ce maka assalamu alaikum sai ce wajibi ne maka amsa mishi dalilin sa shine yace fa inna hadha min babil adli wannan shine adalci sai ce wallahu ya'muru bil adli wal ihsan Allah kuma yana umarni ne da ayi adalci a kuma kyautata musulunci kullun adalci yake so adalci tsakanin yan kasuwa adalci tsakanin ma'aikata adalci tsakanin masu mulki da wanda ake mulka adalci tsakanin makwabta adalci tsakanin mata da miji adalci tsakanin kishiyoyi adalci tsakanin yaya duk musulunci inna la ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba Allah yana umurtan ku da ku adalci ku kyautata ku taimaka wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi Allah kuma ya hane ku da alfahsha da zalunci da dukkanin abun kyama Allah ba ya su to sai ibn qayyim ke cewa to amsa sallaman shine adalci to ibn hajar al-asqalani a cikin fathul bari ya kara cewa sharhin sahih al-bukhari ya nakalto an ba'di shafi'iyya daga wajen wasu daga cikin malaman shafi'iyya banda sunawi cewar yajuzu yana halatta an yuqala a ce fir raddi alaihim wajen mayar musu da sallama waɗanda ba musulmai ba in sun maka sallama mai kyau wa alaikumus salam ka ce wa alaikumus salam walakin la yudhkar fihi rahma kun ga duk wannan maganganun manyan bayin Allah ne waɗanda suka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala to shi yasa salihul munajjid daga cikin manyan malamai na wannan zamani yake cewa idan waɗanda kake tare da su sun san al'adun musulmai sun san addinin su kuma ana zaman lafiya suna muku sallama abin da kika amsa babu laifi kai maka mu sallama ka shigo gidan su ce na assalamu alaikum kar a ce kwankwan dan galibi abin da ake cewa a ce kwankwan an gane ko sai ya ce amma idan waɗanda ake tare da su kila basu ma san abin ba basu fahimci addinin ba wani ma baya so a mishi babu laifi ce mishi kwankwan excuse me gafaran ku dai Allah ya mana duk irin wannan babu komai amma ga wanda ya san al'adun musulmai kuma shi ma yana sallama ya san muhimmancin sallama ana zaman lafiya to fata wanda tafi inganci ita ce a amsa wannan sallama in suka yi babu laifi su mu a musu kun fahimci wannan abin da kyau kullum musulunci zaman lafiya yake so musulunci kuma haɗin kai yake bukata tsakanin ainihin waɗanda suke zaune wuri daya Allah ta'ala ya ba mu lafiya da zaman lafiya sai Allah ya ce
Ya ayyuhalladhina amanu idha najaytum fala tatanajaw bil ithmi wal udwani wa ma'siyati ar-rasul fala tatanajaw bil ithmi wal udwani wa ma'siyati ar-rasul وَتَرَادُوا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
وَبَنْجِجَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا كُمَسْ إِيمَانِي yana magana ne da sahabbai idza tana jaitum idan za ku yi gani da annabi sallallahu alaihi wasallam a idza tana jaitum yana magana ne da mummune masu imani gaba daya afwan sai ce falata tanajau kar ku dinga yin ganawa kar ku dinga shirye tarurruka ko mitin bil ismi dan a taimaka wa sabon Allah wal udwan da kiyayya da gaba tsakanin juna wa ma'siyatir rasul kar ai kowanne irin taro ko mitin dan sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sai ce watanajau ku dinga yin taro ko haduwa ko mitin ko wani tattaunawa bil birri dan aikin da'a dan abun da yake da'a ne ga Allah subhanahu wataala da'a ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wattaqwa da kuma abun da yake akwai taqwa a ciki abun da zai taimaka mutane dan su ƙara jin tsoron Allah subhanahu wataala kisa Allah ya ce wa ta'awunu alal birri wattaqwa wala ta'awunu alal ismi wal udwan ku yi taimakekeniya ku dinga taimakon juna akan abun da yake da'a ne ga Allah kuma taqwa ne ga Allah subhanahu wataala duk abun da yake aikin da'a ne Allah yana son shi kowani iri yanzu na a kira mitin a tattauna ya za a taimaka wani ya za a taimaka wasu wani ga wani bai da lafiya ga wata bata da lafiya ga wani yaro nan ya lalace ya za a taimaka a gyara shi dan mu idan mutum ya lalace fa kamar murna ma ake sai a ƙara tura shi madadin a jawo shi a jiki a nuna masa so da kauna ana masa nasiha ana masa wane ne a sai ma a ƙara ingiza shi kar ma ya gyaru dan akwai ni shi haushi yake ji ma a shiga aljanna idan baya son ka to baya son ka shiga aljanna sai ka ce gidan baban shi haka kawai shi baya son ka shiga ya manta aljannan fa na Allah ne subhanahu wataala yanda ba zai hana ka zama a duniyar nan ba ba tashi bace yanda idan hasken rana ya fito ba zai ce kara haska ka ba yanda idan ruwan sama ya zo ba zai ce kai ne sauka a gidanka ko a gonarka ba haka aljanna ma ba wanda sai yana ka shiga duk gaban da yake da to shi sa duk abin da za a taimaki wani dan a taimake shi imma zama taimako ne hissiyan ko ma'anawi ya zama taimako ne a karan kanshi ko a dabi'un shi ko a al'adun shi ko a addinin shi ko a hankalin shi duk ya halatta kaga mutun ya samu dan tabin hankali sai kuma ƙara haukata shi madadin a taimaka mishi imma da magunguna ko a kai shi asibiti masu tabin hankali a sai ma a tajin shi da ya haukan za ta karu wannan a cikin society mu abinda muke yi kenan wanda wadanda ko suka san me suke da an ga mutun da damuwa kokari ake a jawo shi ko da depressed misali idan mutun ya zama depressed ya samu wannan matsalan anxiety ko depression jawo shi ake a jiki aka ya za a taimake shi in ba haka ba sai ya samu matsala a to mu sai ma ƙara ingiza ka ya abun ba zai karu ba wanda zai taimake ka Allah sauke to Allah ya ce ku dinga ganawa akan albirru da taqwa yace wattaqullaha allazi ilayhi tushurun yace ku ji tsoron Allah wannan Allah daga ba dai wurin ku wurin shi za a maida ku kuma za a tashe ku kowa zai koma wurin Allah kuma za a tashe kowa daga kabari a tafi wurin hisabi to wannan Allah ku ji tsoron shi kisa Allah ce wattaquni ku ji tsorona ya ulul albab ya kuma su hankali kisa a wani wuri Allah yake cewa wa yuhadhdhirukumullahu nafsa wa ila Allahi al-masir Allah da kanshi yana tsoratar da ku kanshi makoma a wurin Allah take ya sake cewa yuhadhdhirukumullahu nafsa wallahu ra'ufun bil ibad Allah fa yana gargadin ku fa ku ji tsoron Allah fa Allah na ta maimaita wannan abu sai ce inna ma ka sani annajwa mafi yawan gana wanda suke yi mina shaytani daga shaydan ne shaydan ke engineering abun initiating ganawa dan a cutar da wani dan a kare wani dan a lalata zumunta dan aika za yanzu in an ce da ni da kai bi halatta mu zo mu tattauna dan mu cutar da wani to ina ga kuma zuwa wurin boka mun babu aula kenan shine abun da yake zama haramu yanzu ni da alaran mu zo muna meeting ya zamu cutar da Malam Usman haramun ne to ina ga kuma ni da boka muke mitin din kaga bala'in ya kai bala'i kenan shi ko kaje ka gaida shi ma haramun ne kace dai zan kai aboka ziyara mu gaisa to haramun ne a wallahi ziyara zan je ba wai neman taimako ba to shi ma haramun ne kana tafiya Allah ya tsine ma albarka to duk wani tattaunawa da za a tattauna alkhairi sai Allah ya ce suna irin wannan ne liyahzunal ladina amanu dan su cutar da masu imani Allah sai ya ce walaysa bidarrihim shay'an illa bi idhnillah ba za su cutar da masu imani da komai ba sai da izinin Allah duk abin da kaga ya same ka da sanin Allah ya san zai faru tun kafin ya faru amma ba wanda sai kariya ka koyi cutar da kai ba da izinin Allah ba subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce wallahi falle tawakkalul mu'minun ga Allah kadai ya kamata masu imani su yi tawakkali ya zama ka dogara da Allah subhanahu wa ta'ala domin shi karfin tawakkali abu ne mai wahala mai wahalan gaske tawakkali ne kadai zai saka tsaya da kafafunka tawakkali ne kadai zai sa ba za ka zama dan maula ba tawakkali ne kadai zai sa ba za ka yi amfani da daman da kake da shi ka saba wa Allah dan ka faranta wani ba Allah ne kadai mai yi shi yake bayarwa shi yake hanawa shi yake daukakawa shi yake ainihin ajewa shi yake bada lafiya shi yake kawo cuta shi yake kashewa shi yake rayawa to ka dogara da wannan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce masu imani su yi tawakkali ga Allah haka ya fada cikin suratu al-ma'ida ya ce wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ga Allah kadai ka bata ku dogara in kun kasance masu imani amma akwai tawakkalin bahaushe kuma sunan shi tawakkul akwai at-tawakkul akwai at-tawakkul mutum ya zauna baya komai waya dogara da Allah ya zai kana jin yunwa ka koshi in baka ci abinci ba to in dai haka ne to ka zauna ka ce ni na yi tawakkali abinci ma na daina ci saboda tsaban tawakkali zai yi abadan haramun ne ma wannan ba tawakkali bane ba dole ka motsa kai abinda zaka iya sauran kuma ka barwa Allah subhanahu wataala sai ka bi kokarin da kai kuma da addu'a sai Allah ya ce
ya
Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum Allah ya ce ya kuma su imani kamar da Abdullah bin Mas'ud yake cewa idan Allah ya ce ya kuma su imani to ku saurara imma wani alkhairi zai gaya muku dan ku aikata ko wani sharri zai gaya muku dan ku guje shi ɗaya ne daga cikin biyu yace ya kuma su imani idza qila lakum idan aka ce da ku tafassahu ku yalwata ku buda fil majalisi a wuraren zama sai Allah ya ce fafsahu to ku buda ku ainihin yalwata yafsahillahu lakum kuma Allah zai yalwata mu idan ana zaune sai wani ya zo ajidala ku dan mammatsa ya samu wurin zama to fafsahu to ku dan mammatsa ku buda dan ya samu wurin zama har ku ce mu gaskiya zamu takura wallahi lokacin zafin nan ya koma wuri kaza in aka nemi alfarman to kui shine ma'anan idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum dai daga cikin fassara guda biyu da malamin suka yi wa ayin kenan cewa tana alaka ne da wurin zama al majalis jam'in na al majlis idan aka ce ku buda wani ya shigo a wurin zama ne a sahun salla ne a menene ya halatta ku buda dan ku samu yardan Allah subhanahu wataala wannan buda wanda za ku yi kuma Allah zai buda muku wani fi zaka a sahun salla fa gashi ba wai ya cika bane ba amma ka ce a dan gaggara wani ya shiga sai ta wuce za a takura shi akwai takuran da ba a so a sahun sallah zama an yi takuran da mutum ba zai kalli alqibla da gaban shi ba sai ga kowa yayi haka wannan bai halatta ba galibi masallatan mu kuma haka ake wajibi ne a sallah zama gaban ka gaba ɗaya suna kallon alqibla amma a yi matsuwan da za a yi haka ka ga wancan ma haka to tsaban riko da sunna wannan shirme ne ba sunna bane ba hadisi cikin sahihul bukhari cewa annabi ya kalli alqibla ne daga ban shi gaba daya kuma sahabbai ba sa sahu a haka a ana so nan da nan din suna taba juna ne sahun maza ne ko sahun mata iri ɗaya ne babu bambanci kar a takura kuma kar a yi warawara an gane ko wannan shine sahu wanda Allah da manzo suke bukata alaihi assalatu wassalam to sai Allah ce wa zaqilan shuzu to a cikin wannan kuma idan mutane biyu suna zaune kun gane ko bai halatta ka zo ka ci zaka zauna tsakiyar su annabi ya hana wannan abu mutane biyu suna zaune to ka zauna a gefin su amma ka ce zaka raba tsakanin su ka zauna to na hadisi ne karar kuma annabi ya hana sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sai da in wani dalili daga cikin dalilan shine misali abokanka ne kuma akwai magana da kake so ka musu su biyu wani ku dan matsayin zauna akwai wani labari a guje ma za su matsa na dan adam akwai son jin labari ko ta zo tace ku dan matsayin zauna akwai wani labari to za ga an gyara to idan irin wannan ne babu komai amma kai amfani da ko iko ko gadara ka raba su ka zauna tsakiyar su wannan bai halatta ba kun fanci wannan abin da kyau wannan kenan sannan a wurin annajuwa na manta akwai hadisin da ya kamata na kawo wajen ganawa hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana hadisin imam muslim yace idza kuntum salasa in kun kasance ku uku fala yatanaja ithnani duna salis illa bi iznihi kuna zaune ku uku to bai halatta guda biyu su ware suna tattaunawa su bar daya sai sun nemi izinin shi dan duk inda kuna zaune ko uku sai kaga an ware mutum biyu sun koma suna ta tattaunawa sai ka tsargu duk sai ka ji ba dadi musamman suna yi kuma suna kallon ka ko ba haka ba to hadisi ne annabi ya hana wannan abu duk mutum din da za ku yi kubari sai an bar wannan wurin matukar mutane suna zaune su uku biyu su ware koma suna tattaunawa su bar daya wannan haramun ne a musulunci illa bi iznihi sai inda izinin shi ne akila wani sako ne aka baka na sirri ka gaya mishi ka nemi izinin shi dala akwai wani sako da nake so na gaya wa ne an aiko ni gunshi kwan bani sako na gaya mishi na manta yanzu na cina wannan kuma sako ne na sirri wannan babu laifi sai ce na baku izini ka koma ka je ka mishi bayani ku dawo amma in ba wannan ba to haramun ne galibi gulma ne to shi yasa hadisi karar annabi hana saboda me dan a zauna lafiya sallallahu alaihi wasallam to sannan wajen wurin zama kuma da aka ce an ce ku matsa ainihin ku matsa ko an ce ku buda ko a sahun sallah ko a wurin zama to akwai kuma hadisi da annabi ya hana sallallahu alaihi wasallama cewar idan mutane idan mutun yana zaune hadisin imam ahmad ya fidda shi a cikin musnad haka nan bukhari da muslim sun ruwaito annabi ce la yuqimur rajulu rajula min majlisihi fayajlisu fihi kar mutun ya tada wani daga wurin zaman shi ya zauna a gurin kai wani tashi anan zan zauna wannan haramun ne baya halatta ina fata an gane sai dai in shine saboda karramawa ya tashi ya baka wannan kuma ya halatta ka zauna amma saboda kai kana sama da shi kau ka tashi shi ka ce anan zaka zauna in dai ba da ba wurin kai aka ajiyewo ba to akwai wurin da an san na wani ne wani ma har suna ake rubutawa to anan ka zauna kamar ya kamata a tashe ka kai ma baka kyauta ba an rubuta sunan wani a kujera kuma ka zo ka zauna tsabar iya yi wannan bai halatta ba an gane ko amma in dai ba wurin shi bane ba to haramun ne ka tare mutum kawai dan ka zauna a wuri. Sannan wani hadisi ya ƙara tabbata kuma daga manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda annabi ya ce la yuqi man ahadukum akahu yawmal jumu'ati, kar ɗayan ku ya tare dan uwan shi ranan juma'a a wurin shi dan shi ya zauna a wurin. Walakin liyaqul ibsahu, ya halatta ce ku dan matsa dala ne ma in zauna, amma kace wanda tashi yana sahu ka zauna nan ba bi halatta ba, sai da shi ne tashi saboda girmama ka. To ko a sahun sallah ne ko a wurin zama ne, duk ba a amfani da iko a tada mutun dan bai kai ba a ce za a zauna a wurin, sai dai wurin da ka san VIP ne, kai kuma ba kowa ba ka zo ka zauna, aka tada kai kai ka jawo kanka. Ina fata an gane, kuma babu laifi irin wannan a musulunci. A aje wuri a masallaci a ce ko na malamai ne ko na shugabanni ne, malamai suka ce wannan babu wani abu, wasu daga cikin malamai. Ina fata an gane. Sannan daga cikin abin da yake ƙari akan wannan, ya halatta mutum ya je masallaci ya kama wani wuri. Shi yake shi ya kama wani wuri, ko kuma ba da darduma a je a kama mishi, me matsayin wannan abu, ya halatta ko bai halatta ba? Malam Usman ya ce lokaci yayi cip cip ko, to ya ce sauran minti daya. Okay, ya ce wa ya bamu bonus na minti daya. Allah ya sa ba irin MTM bane ba, kai ta buga ba ne, to har ya kare. To abinda malamai suka ce shine kama wuri a masallaci bisa kasance mafi inganci daga Ibn Taymiyyah, wanda kuma shine fatan Imam Malik, haramun ne. Ina fata an gane. Suka ce daidai ne da kwace na fili, in zaka zo da wuri ka zo da wuri. Har ma wasu daga cikin malamai suka ce in kai sallah ba mai matsayin sallah, kamar wanda ya sallah na filin sata ya gina masallaci. To zance mafi inganci fatawan Imam Malik da fatawan Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi, cewa ba a kama wuri tun karfe 10 ka aika da darduma a tsare wuri, ba za ka zo ba sai an fara hudu ba. Akwai irin waɗannan a wasu masallati, sai in kana yawo zaka gani. An gane ko? Aka ce bai halatta. Wasu malamai kuma, ina jin ku Hasan al-Basri ne, yace in akwai dalilin da yasa kai haka ya halatta, ɗabi'an ka ne zuwa masallaci akan lokaci, sai wani larura ya dauke ka, ko wani aiki, ko kuma zuwa asibiti, ko wani abu ya bijiro ba zaka zo da wuri ba, dan Allah wane ka mamin wuri, wannan babu komai. Amma zama ɗabi'an ka ne kai baka zuwa da wuri sai dai a kama maka wuri, kun gane wannan abin da kyau? Suka ce in dai ba wurin da ake warewa shugabanni ba, suka ce wannan karai, kuma za ka shigo ana ta hararanka. Ka gan shi nan shi kullum ba zai zo da wuri ba, kuma ya sa darduma a wurin, mu da muke zuwa da wuri ya hana mu zama, yana sa gaba ba tsakanin mutane. To kullum musulunci kuma maslaha yake bukata. Imam Nasir al-Sa'di yace addinu mabaniyun ala al-masalihi fi jalbihi wa dar'i lil mafasidi. Abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada, inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya mana afuwa, Allah ta'ala ya gafarta mana kurakuranmu, Allah ya ainihin karɓa mana ainihin ayyukanmu na alkhairi. Allah ta'ala ya sa wannan ibada da muke ya ba mu lada da wannan zafin rana da ake da wannan kishirwa. Allah ka sa ya zamo sanadiyan ainihin yanta mu daga wutan jahannama. Duk wanda yake da damuwa Allah ka yaye mishi, duk wanda yake da wata bukata ta alkhairi Allah ka sani Allah ka biya mishi. Ya Allah, muna tawassuli da wannan azumi da muke yi, muna tawassuli da wannan Qur'ani da muke karantawa, muna tawassuli da kyawawan ayyukanmu ya Allah, ba dan halinmu ba dan rahamarka Allah, ka biya mana bukatunmu na alkhairi. Allah ka yaye mana dukkanin damuwa da bakin ciki. Allah, duk wanda yake da damuwa Allah ka yaye mishi. Ya Allah, duk wanda yake jin wani tsoro Allah ka amintar da shi. Allah ka amintar da mu daga dukkanin abin da yake ba mu tsoro. Ya Ubangiji, ka taimake mu da taimakonka, ka agaza mana da agajinka. Allah ka yassare mana dukkanin al'amuranmu. Waɗanda ba su da lafiya gida ko asibiti, Allah ka ba su lafiya. Masu lafiya kuma Allah ya ƙara musu lafiya da imani da wadata. Waɗanda suke da ƴaƴa kuma suna neman shiriya, Allah ka shirya musu ƴaƴansu. Allah ka tabbatar da su akan addininka. ka tsare su da mu gaba ɗaya daga sharrin shedan Allah ka sanya albarka cikin gidajen mu dukkanin wasu aurarraki da suke ta tangarda suke tarawa Allah ka ainihin sasanta ka sanya albarka ciki Allah ka da zukatan mazaje da matan su akan alkhairi Allah ka sanya kauna da rahama tsakanin su da juna ya ubangiji wannan kasa ta mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka yaye mana kuncin rayuwa da talauci da bakin ciki dukkanin jahohin da suke fama da insecurity Allah ka ba su aminci Allah ka kara amintar da mu a wannan gari Allah ka mana albarka a wannan gari Allah ka samu gama da wannan duniya lafiya Allah ka jikan mu ka jikan iyayen mu da malaman mu Allah ka samu kyakkyawan karshe Allah ka ba mu aljanna firdausi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum.